نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akwai tambayoyi guda biyu waɗanda kafin mu ci gaba. Na farko, wani bawan Allah ya ce don Allah yana so a bayyana littafin da ake karanto waɗannan bayanai. Wannan littafin sunan shi Bara'atu Ahlul Hadisi was Sunna min Bid'atil Murji'a, wanda ya wannan littafin sunan shi Sheikh Muhammad Ibn Sa'id Ibn Abdullah Al-Kusairi. Na farko kenan. Na biyu, wani ya ce yana ganin cewa da aka yi malaman Islamiya, kada wasu malaman Islamiya su fahimci zargi ake ɗorawa a kansu. A'a, idan zargi ne to duk malaman Islamiyan duniya ake zargi, in kuma yabo ne duka ne. Amma ba zargi bane, ba yabo bane, taka birki ne, kowa ya tsaya matsayin shi. Kawai magana kenan. In muka ce malaman Islamiya, abinda muke nufi da Hausa sune kananan malamai waɗanda ba su kai su shiga layin manyan malamai ba, sai su je su shiga. Yanzu misali, na daga cikin ganganci, in aka ce ku je ku tsunto malamai a Najeriya, sai ku je ku tsunto ire-iren mu. Wannan ba tawali'u bane, iyakacin gaskiya kenan, ganganci ne. Mujtahidan malamai ake neman ku je ku tsuntsunto waɗanda za su zauna su tattauna muku matsaloli. To amma kamar yadda na ce, malamin ɗan primary bai san kowa ba, sai malamin arithmetic ɗin shi. Don haka din da aka ce nemo babban malami game da maths, wa zai nemo wanda yake koya mishi 1+1? To matsalar ba ga wannan ɗalibin take ba, amma ga malamin take. In aka ɗauki matsayin professor na mathematics aka bashi ya karba. Kun fahimta jama'a? Saboda haka magana ta abinda take cewa kowanne malamin Islamiya ya san matsayin shi shine, in an ce karantar da yaran mu hadda ya karantar. Amma idan matsala ta farko wadda yake, misali in aka ce mishi tunda kai malamin Qur'ani ne, ina hukuncin a sanya Qur'ani as ringing tone a GSM? To yanzu wannan ya wuce hadda fa. Kuma wannan matsalar ta ummu bihil balwa. To sai ce a aje a kaiwa manyan malamai su tattauna. To in yace zai tanawulinta, to shine muke cewa ya marma zai takawa kanshi birki, don farna zai tafi karbin shi. Shine abinda muke magana. Ashe kun ga wannan magana ba zargi bace, ba kuma yabo bane, amma taka birki ne. Kowa ya tsaya matsayin shi. To rashin tsayawa a matsayin shine yake haddasa mana da fitina. Ko kuma ni in naga na zauna ina karantar da yara ƙanana kawaidi ko 40 hadis, suna fahimta ta, sai in dauka duk duniya fa ni malamin 40 hadis ne. A'a, ni malamin waɗannan yaran ne kawai. To kun ga ashe takabirki ne ake yi. Kuma wannan rashin takabirkin a cikin mu ahlus sunna shi ya bude kofar kowanne malamin islamiyar ya zama malamin ƙasa baki daya, ya zama mujtahidi irin Imam Malik. Shine abin da ya saka mu ga barnar. Abin da nake magana kenan jama'a. Kasantuwar kana karantar da physics a makarantar secondary ta science bata mai da kai ka zama nuclear engineer ba. To idan nuclear engineer yayi magana, kace za ka yi comment a kai a matsayinka na malamin physics a SS1 ko SS3, shine muke cewa baka isa ba kai shuru. Shine abin da muke cewa. Kun ga ashe ba rena shi muka yi ba, cewa muke ya tsaya matsayin shi. In ko ba haka ba jama'a, wallahi takunu karisa. Matsalolin da muke kuka da su jama'a, kun san me ya haifar mana da su? Shine rashin tabbaka wannan tafarkin. Bari mu fara muku da a ƙasar Masar ne aka fara samun ahlus sunna suka zama khawarij na farko a wannan karnin da muke ciki. Ahlus sunna suna tafiya kan Al-Qur'ani da sunna, sai aka samu matsala. Wasu daga ciki sai suka shiga cikin brothers. Shiga cikin brothers, in aka ce brothers jama'a, ba 'yan shi'a ake nufi ba, 'yan shi'a daban, brothers daban. Duk da wannan yana daga abin da ya rude mana a Najeriya, ba ma iya bambance brothers da 'yan shi'a. Ahlus sunna suka je suka shiga cikin brothers. Su waye waɗannan ahlus sunna? Su ne su Sayyidu Sabiq, mai littafin fiqhus sunna, da ainihin makamantansu. Bil munasaba shi ne wani yake rubuto tambaya, shin Hassanul Banna yana daga cikin ahlus sunna? A in ana magana ahlus sunna na siyasa, wato ahlus sunna kawai, wane baya nan, wane kaza ne. Kaga mu yanzu a wurinmu mutanen jihar Kaduna da sauransu, ko babole a wurinmu ba barbare ne, kare kare ba barbare ne a wurinmu, amma a wurinku fa ku? Aha,
mu auren mu duk mutumin da ke jihar Borno me za mu ce ba barbare amma an aka zo Borno Borno fa shi ma ya san shi babole ne ko karkare ne ko margine misali aha idan ka tafi kudancin Najeriya yanzu duk inda mu ɗan arewa mu gani sai mu ce kowa bai rabe ne ko inyamuri amma wani kalabari ne idan ka taho nan misali yanzu nan duk wanda ke kasar Adamawa me muke dauka ba Fulatani ne amma wani kilba ne ashe ku idan kun fahimta idan ka ce ahlus sunna menene ahlus sunna in ka ce ba dan shi'a ba to shikenan sai a ce duk wanda ba dan shi'a ba sai a ce ahlus sunna ne to anan zaka iya saka Hasanul Banna cikin jumillar ɗan ahlus sunna amma in ka zo cikin ahlus sunna Hasanul Banna dan dariqa ne ya katta kenan dariqa yake yana wazifar shi yana maulidi yana bige-bigen shi da sauransu amma in ka zo a jumillance fa to in aka ware shi ba shi'a yake ba to sai a ce kawai yana cikin ahlus sunna shi yasa zaka ji a nan kasar ma shehunan dariqa sukan ce wa kansu ne sukan ce wa kansu ma ahlus sunnati ne amma aka zo cikin ahlus sunnati fa kowa ya san gidansu to in muka dawo wannan maganar jama'a maganar da nake nace a kasar Masar aka fara samun wannan fitinar ahlus sunna da suka je suka shiga cikin brothers sai suka sanya musu jini na brotherci ana nan sai aka fara kama malaman su ana kullewa su Hasanul Banna din su Sayyid Qutb da sauransu nan da nan sai har ya kai ana kashe su Hasanul Banna bombing shi aka yi a cikin mota Sayyid Qutb 1966 aka rataye shi sai waɗannan matasa sai suka yi fatawa cewa me cewa gwamnatin kasar Masar duk wanda ke cikin ta ya zama kafiri tunda ta zama gwamnatin kashe malamai dan haka sai suka ce kowa sai ya fice bar wannan gwamnati ana nan suna sa rai malaman kasar Masar da alƙalai su goyi bayan su sai malaman suka nuna musu a'a wannan fatawar ta ku kuskure ce kuma ku ba ku kai ku irin wannan fatawar ba domin wannan fatawa ce da take game al'umma gaba daya ku bar malamai da alƙalai su sai suka ce da malaman da alƙalan su ma sun zama kafirai gaba daya ana nan sai kuma suka ce jama'ar gari gaba daya suna ji ana kama mu ana kashe malaman mu ba su yi komai ba sai suka ce duk dan kasar Masar ya zama kafiri sai aka waye gari su kadai ne a kasar Masar kenan musulmi a wurin su a nan ne a daidai wannan lokacin sai wani malami cikin su wanda an kama shi an kai shi kurkuku sunan shi Ash-Sheikh Hassan Al-Hudaybi sai rubuto musu littafi ya sa mishi du'atul la qudatu yace mu masu da'awa ne ba alƙalai bane yace ku bari idan gwamnatin kasar Masar da alƙalai da malamai da mutanen kasar din sun zama kafirai mu malaman ku zamu rubuto amma ku saurara tukuna sai suka ce shi ma ya zama kafiri yana kurkuku waɗannan su ne aka kira su jama'atu takfir ana nan sai suka ce to tunda yanzu kowa ya zama kafiri a kasar Masar gaba ɗaya sai suka ce to haramun ne a zauna a kasar dole a yi hijira sai kuma aka kira su wal hijira jama'atu takfir wal hijira bitina farko kenan a wannan zamanin namu da ta zo cikin ahlus sunna suka ɗauko ta yara tunani irin na khawarij wannan fitinar bata sake faruwa ba jama'a sai lokacin da ta taho kasar Algeria a kasar Algeria wannan fitinar ta faru waɗannan kuwa ba ma irin waɗancan bane waɗanda ke hada da ƴan ahlus sunna da brothers a waɗannan zalla ƴan uwan mu ne ahlus sunna salafiyuna ni daga cikin su ma akwai waɗanda har zariya sun zo wuri na sun yi karatu waɗannan matasa ne suka tashi suna son addini ana nan sai gwamnatin kasar saboda rikicewar al'amura sai aka ce to yanzu dai an yi shawarar za a kafa jam'iyyu a yi siyasa kamar yadda aka yi a Najeriya mulkin soja ya kare mulkin kaza ya kare yanzu ana so za a kafa jam'iyyu a yi siyasa sai suka fito suka hada kan sai suka kafa Islamic Salvation Front suka kafa jam'iyya ta siyasa ahlus sunna ne su salafiyuna ne su suka kafa jam'iyya ta siyasa ranar zabe suka fitar da akwatunan su na zabe akai zabe da America ta hasashi cewa kashi 93 na ƙuri'ar da ake jefawa su ake jefawa sai America ta ce to a rusa wannan zaben da aka rusa wannan zaben sai suka ce to tunda ku aka rusa wannan zaben na farko sai suka ce bai halatta wani ya sake shiga siyasa a kasar tasu ta Algeria ba, bai halatta gwamnatin da za a kafa interim government, wato gwamnatin rukon kwarya, bai halatta wani ya shige ta ya aiki ba, bai halatta wani ya karatu a karkashin ta ba, bai halatta ai komi a karkashin ta ba. Me yake wajibi? Suka ce ai hijira a koma cikin duwatsu da bayan gari a ci gaba da yakar wannan gwamnatin har sai an rusa ta. A wannan lokacin dukkan malamanmu na sunna tun daga Allamatul Jazira bin Baz da Nasiruddin al-Albani da Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen dukkansu sun goyi bayan su, saboda babu yadda za a ce ba su da gaskiya a wannan halin. Domin me ku kuka ce mu kafa jam'iyyun? Muka kafa. Kuka ce mu yi campaign? Muka yi. Aka zo ana saka mana ƙuri'a kuma kuka hasashi za mu ci. Kuka ce a rushe. To dan me kuma gobe za mu sake cewa a sake zuwa ayi me? Dan haka wannan barewa da suka koma suna jihadi, dukkan malaman nan namu mujtahidai sai da suka yi musu fatawa akan abin da suka yi daidai ne. To amma me ya faru? Da rikici ya kai rikici sai abin ya zama fitina. Abin ya zama fitina ne, rage abin nan, abin ya zama fitina ne saboda abu daya shine a tsakaninsu aka zo aka rinka samun wannan yace ni ina ganin tsakani da Allah yanzu an kai lokacin da karfinmu ya kare, ba za mu iya ci gaba da zama a duwatsun nan muna yakin nan ba, mu sauka ayi sulhu. Wasu kuma sai suka ce a'a sai dai a karar da mu. To da wannan matsayin ya kai sai suka ce to mu buga wa malamanmu waya. Jama'a ga littafan nan nazo da su dan dama suna daga abin da nake ishara akai. Na farko sai suka buga Bin Baz. Bin Baz yace kun kai wannan halin? Suka ce eh. To shawara da muke ba ku sako ayi sulhu. Sai suka bugo Uthaymeen. Sai Uthaymeen yace kun kai wannan halin? Suka ce eh. Yace to ku sako ayi sulhu. Sai suka buga Albani. A cikin mako guda fatawar waɗannan manyan malaman mujtahidai waɗanda sun goyi bayan su fa, amma da sai ga halin da aka je sai suka ce to yanzu ku sako ayi sulhu. Wanda ya bamu labarin waɗannan maganganun gaba ɗayan su kuma muna nan da kasusuwan, gashi malamin mu ne a Sheikh mashhur a cikin littafin shi mai suna Al-Iraq, gashi mujalladi biyu ya rubuta wannan littafin, a ciki sai da ya ɗibo duk wannan fitina ya bada labarin ta. To sai suka kasu kashi biyu. Wasu sai suka ji fatawar waɗannan malaman sai suka sako aka yi sulhu. Waɗancan sai suka ce to waɗannan sun kafirta, sun buɗa gut. Waɗancan sai suka ci gaba ana bugawa. To sai sunansu ya rabu, sai ka ji an ce salafiya. To in ka ji an ce salafiya, to su ne waɗannan da suka sako. In kuma ka ji an ce salafiyatul jihad, su ne waɗancan waɗanda ke kan dutse. Haka suke har yanzu a ƙasar Algeria. Su ne suka rubuto littattafai suna faɗa wa duniya halin da suke ciki. Daga cikin abin da suke ciki suka faɗi, sakamakon wancan kashe musu ƙuri'a da aka yi, suka ce don haka sun daina gwamnati, ma'ana sun daina aikin gwamnati, sun daina siyasa, sun daina shiga karatu, sun daina komai. Shine wannan irin abin ya taho mana nan ƙasar, matasanmu 'yan Islamiya, ina sake faɗi, 'yan Islamiyan mu suka zo suka karanta kawai ka sai littafi a bakin masallacin Juma'a. Sai ka zo ka bude ka karanta ba tare da jagorancin malami ba, dole ka kawo fitina. Shine suka saka mu halin da ake ciki. Saboda haka duk wani nafsi da za su yi kokarin su dauko kaza yanzu dan su kare kansu akan wancan abun, ba su san root menene yasa waɗancan suka faɗa abin da suka faɗa ba. Ita ko fatawa a wurin malaman usulul fiqh suka ce fatawa asalatan ba ita ce addinin da Allah ya aiko annabi da ita ba, amma ana yin fatawa ne dan maganin wani hali. Dan haka fatawar da waɗancan suka yi a lokacin da suka yi ta, nace mujtahidan duniya ma sun amince da ita. Amma da suka ga abu ya koma ya zama fitina fa, sai suka ce to ku sako. Ba wai ku sako dan kun goyi baya ba, a'a, yanzu abu ya kai ana kashe mutanen. Don a tsarin jihadi na musulunci baka cewa wane ya fito jihadi da bindigogi da tankokin yaki, kai kuma sai kai kabbara ka fito baka da komai a jikinka. Musulunci bai karɓi wannan jihadin naka ba, don Allah ce wa yawa iddu lahum mastafatun min quwwatin wa min ribatil khayl, sai zama baka tattali komai ba, sai kace ka fito da imani. To ai baka shirya ba, a shirin da Allah ya maka kenan. Ashe a wannan lokacin yayin da suka taho da munanan makamai na surugurguza musulmi da musulunci a lokacin nan, to da sai ku tsaya ku duba, ku malamai mujtahidai ne? A'a. To kun yi wa malaman ku waya, sun ce muku lallai tunda abu ya kai haka to ku hakura. To amma sai suka daukar wa kansu kujera ta malanta. To yanzu kun ga sun yi abin da muke cewa sun wuce inda ya kamata su tsaya. To shine suka saka musulmin ƙasar Algeria a cikin waccan karisa. Sannan rubuce-rubucen su kuma da kasusuwa da suke yadawa a duniya, su kuma matasan mu madadin su binciki, in ka samu littafi sai ka auna kanka ka kai ka fahimci matsalar da littafin nan ke dauke da kadiyar ko baka kai ba, sai ka je ka samu wani malami ala gafata malam ayi mun bayanin wannan. To amma a tunda dai zaka iya karanta larabcin kana karanta sai ka ce a cikin littafi kaza, jama'a ba haka bane abu. Ko da kuka ji muke hujja da littafin nan, ko da ana rudar wasu ana ce musu wai yara ne mu, sai a ce yaran nan Albaniya ce kaza, ana yaudarar ka ne don wani yaro a Jami'ar Islamiyya, jama'a ni na kira shi yaro a gabana bai ma sanni ba, yake cewa ai Albani da yake ai kuruciya ce take damin shi, sai nace mishi anya Albanin kuwa ya wuce shekara 45 kake cewa kuruciya ke damin shi, ka san shi tukuna, sai yace eh ya dai taba jin shi a kasar kuma a gabana yake magana, sai nace mishi to in dai Albani ne da kake ji yake addressing kanshi da Zariya to ni ne ina jin ku na haife ka. To wasu abin da yake rudar su jama'a, ai yaran nan Albani yayi hujja da littafi, sai suke ganin tunda yaran nan yayi su ma bari su yi hujja da littafi. Wannan yana daga cikin yaudara a cikin ilimi jama'a, ba da shekaru ake gwada abun ba. Sannan tsakaninku da Allah, ku zauna gaban malamai waɗanda suka iya suka goge su horar da ku su graduating ɗinku, sannan su yi muku izinin ku je. In ba haka ba jama'a, al'amarin na musulunci ba irin da 'yan tabligh ba ne, kun san na 'yan tabligh za a ce to shikenan ka fita kwana 40 dai. Al'amarin musulunci jama'a al'amarin ka koya ka iya, malamin ka ya yadda ka amince sai ce to je ka ci gaba da yi. Kuna ga duk hayaniyar kala rawi jama'a, ba wai daga iya karatu ne kawai yaje bude karatu ba, yace sai da ya gayyaci malamin shi cewa ala gafata malam zan fara tafsiri. Yace malamin yace mishi lawan ni kaina malamin ka ban kai in fara tafsiri ba, yace sai yace ni na kai ala gafata malam zo dai ka bude mini. To abin da nake cewa jama'a, wallahi dole ne matasa mu dawo cikin taitayin mu, mu san yaya harkar ilimi take kuma yaya harkar ahlus sunna take. Idan ba haka ba jama'a, zamu zo muna da'awar sunna, amma karshe zamu kawo sunna karisa, zamu kawo sunna musiba, wadda wannan musibar jama'a idan ahlus sunna ya shiga musiba, a lokacin dan shi'a zai taso, a lokacin ƴan dariku za su taso. Yanzu ganin irin yadda ahlus sunna suka tarwatse, kowa ya zama kullum bi maladaihi fare, shine yanzu ƴan shi'a suka hadu da ƴan dariku suka yi muhalafa. Sai nagari ya zauna ko ya lalace, sannan na banza sai miƙe. Dan haka dole ne mu dawo cikin shiryar mu. Dan haka maganar malaman Islamiyya, kada wani malamin Islamiyya yayi tunanin wai na rena shi, ni ma malamin Islamiyya ne, amma abin da nake cewa shine kowa ya tsaya matsayin da Allah ya tsaya da shi. Kar ka je ka sanya takalmin da baka kai ba. Kuma wannan jama'a kowane gari ne ka je, kar ku dauka Maiduguri ne har can Zaria, har ko ina muna fama da fitinar matashi bai san matsayin shi ba a karantarwa, da zaran ya fara karantar da ƴan mata ko samayi sai ya dauka kowace irin mas'ala zai biye tanawulinta. Amma fa a cikin haka, inda zaka gane abun ba malantar bace, idan da zaka dauko mishi ilmomin da su ake zama malamai, da zaka dauko mai wani hadisi kace yi min takhrijin wannan hadisin, to kuma nan gizo ke saka. Shi dai ya iya je karanta inda wani yayi shi kuma ya fada. To me yiwa wannan abin da wanin ya rubuta, abin da yake nufi daban da abin da kai zaka dauka kai hujja da shi, ita ce tambayar cikin tambayoyin da naga an yi akan littafin Bakar Abdullahi Abu Zai akan Al-Madarisul Ajnabiyya. Al-Madarisul Ajnabiyya ya rubuta ne akan littafai na missionaries waɗanda aka ringa kawo su kasashen musulmi don a karkatar da ƴaƴan musulmi su shiga Christianity. Na ɗaya sai associate makarantu da a yanzu ake kafawa kamar Abti American University da ke Yola da makamantan ire-iren waɗannan, su ne makarantun da yake magana, ba yana maganan makarantar da za a je a karanta physics da chemistry da biology ba. In ba haka ba, gaba ɗayan ƴaƴan Bakar Abdullahi Abu Zaidin ni na san su, har cikin gidan shi nake shiga kafin ya rasu, dan ya rasu watannin shi uku da rasuwa, kafin ya rasu har cikin gidan shi nake. Duk ƴaƴan shi ma yanzu babu wanda ya kama harkar malanta. daga wanda yake karanta medicine sai pharmacy a ainihin King Fahad University of Petroleum and Mineral Resources. Ashe kenan Bakar Abdullahi Abu Zaidin zai tura dan shi ya karanta pharmacy ko medicine, yace karanta pharmacy da medicine kafirci ne? Ashe abin da yake nufi daban da abin da ku kuka fahimta. Saboda haka ashe in ka ga littafi kana buƙatar ka je ka samu malami khabir ƙwararre. Ala gafarta malam, ina son bayani game da littafin nan. In ba haka ba ko jama'a, za a yi matsalar ta mai habbatu sauda. Matsalar mai habbatu sauda karantawa yayi a sahihul bukhari babu wasali babu dugo, sai karanta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al habbatu sauda shifa'un min kulli da'in, haka asalin hadisin yake. Amma da yake daukar littafin yake kai babu jagorancin malami, sai karanta al hayyatu sauda. Alhayyatu sauda'u shifa'un min kulli da'in, cewa bakin miciji na maganin kowace cuta. Yaje kama bakin miciji yazo yanyanka ya jika ya sha sai ya mutu, shine suke kiran shi tomar hakim, wani mai hada maganin gargajiya ne. Suke cewa man akhadha al'uluma bighairi shaykhin yudhillu 'ani siratal mustaqim, yudhillu 'ani siratal mustaqim, wanda diya dauki ilimi ba tare da malami ba zai bata. وتلتبس الامور عليك حتى تصير اضل من تومر حكيم, الامر هذا سيركيچه maka har ka fito mar hakim. To wannan shine tomar hakim, ma'ana daukar littafi ba tare da jagoranci na malami ba yana da hadari jama'a. Balle a ce kai dalibin ilimi ne, to balle a ce littafin yana dauke da matsala ne wanda yake tasha karfin mutum daya ko mutum biyu. Kamar me? Kamar matsalar banki yau ko inshora. Kuna jin ire-ire na ne za su zauna su yi magana akan banki ko inshora? Ba irin mu bane. Malamai za a je a samu mujtahide waɗanda sun amsa sunayen su, a je a kai musu matsalar ina hukuncin ayi aiki a banki ko kuwa a kamfanin inshora. Kalmar da malamai za su fitar ita ce menene bankin, menene kamfanin inshora, me ake yi a ciki? Yanzu duk matashin da ka haɗu da shi in ka ce aikin banki sai ce haram ne. In ka ce dalili sai ce maka a ai ana cin riba. A'a, riba daga baya ta shigo cikin banki. Asalin banki is a financial institute, wuri ne na kasuwanci kawai. A sheda kamata yayi sai ka ce banki in dai har harkar kasuwanci ake babu riba babu wani abu, harkar kasuwanci halal ce, don Allah ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. To amma idan banki akwai riba a ciki, to wannan ana bukata a kaiwa malamai su tsaya su duba mana yaya wajihin ribar take shiga, ya take fita, ya za a iya kubuta daga gareta. Domin malamin da ke Saudiya in ya ce kar ayi aiki, kar ayi ajiyar kudi a bankin da yake da riba, bai san halin da mutumin Najeriya yake ciki ba. Domin a Najeriya babu wani banki da yake practicing Islamic system of monetary, babu. To sai a ce wannan malamin, Allah gafarta malam, yaya matsayin bankuna irin na Najeriya? To irin waɗannan malaman sai su tsaya su auna sai su fitar da fatawa. Amma matsalar da suke faruwa yanzu da ka dubi matashi kace ina hukuncin aikin banki, zai ce haram ne. Ina hukuncin ka, zai ce haram ne. Ba zai tsaya ya auna abubuwan ba, da farko tukuna ya auna kanshi, ya auna matsalar, ya kai ya iya tinkarar matsalar jama'a, ko ko kawai direban ka tafila jama'a sai je zai tuka jirgin sama. Direban ka tafila yace zai tuka jirgin sama. To Allah ya shiryar da mu. Maganar da nake jama'a idan ba ku manta ba ita ce lallai a bada muhimmanci game da fahimtar nassoshi a bisa yadda magabatan mu ainihin suka fahimce su. Allah madaukakin sarki ainihin gafarta musu. Bari mu saka san na biyu insha Allah. To sannan abu na uku da muke so mu yi magana akai shine mura'atu usulin wa qawa'id al-istidlal. Lallai ahlus sunna suna kula da ka'idoji na kafa hujja da kuma ilimin usul. Wato ahli sunna idan suka zo za su yi hujja da aya ko hadisi, ba kawai dauko danyar aya suke ko hadisin ba, sai sun dubi wace hanya ta kamata a bi wajen a kafa hujja da wannan aya. Sannan za su yi amfani da ilmomi na usul. To a bangaren usul jama'a, a Qur'ani muna da usul, a hadisi muna da usul, a fiqh muna da usul, a tarihi muna da usul, a lugha muna da usul, a fiqh muna da usul, duk muna da usul akan wannan. In ka taho Qur'ani, daga cikin usulan da suka hadu suka yi usul na ilmin Qur'ani akwai tajwidi. Yaya za a yi a karanta al-Qur'anin daidai? Ahlus sunna suna lura da wannan. Ba kawai suna karanta Qur'ani barranka da makaratu bane, lallai sai da tajwidi. sannan ahlus sunna suna kula da kaidoji game da rubutun alqur'ani. Ahlus sunna ba sa rubuta qur'ani da kowane irin rubutu jama'a. Qur'ani yana da ilmul rasmi, ilmul khat. Misali karmal as-salatu, al-hayatu, az-zakatu, waɗannan kalmomin a cikin alqur'ani sai kaga an rubuta al-hayatu, sai kaga an sa wawun sai ayi alif ja a sama sannan sai ayi takuri. Me yasa kalmar az-zakatu ba za a yi mata alif baki ayi takuri ba sai ayi wawun sai ayi alif ja? Wai me yasa ma ake cewa alif ja alif ja? Me yasa alif baki ake ce mishi alif baki? Duk wannan ka'ida ce daga cikin ka'idoji na usul waɗanda ahlus sunna sai sun bi su wajen tabbatar da komai da ya shafi alqur'ani. Lallai ne mu san su. Sannan sai mu dawo ulumul qur'an. Shi ilimin qur'ani ilimi ne da ke bada labarin yadda qur'ani ya sauka da yadda aka tara shi har zuwa yau. Wannan dole mu san shi. Sannan sai ilimi dangane da tafsiri, wanda shine ilimin da zai taimake mu mu fassara alqur'ani fassarar da take fassara ta hakika. To waɗannan ilmomin idan ka tattara su guda uku ko hudu sune suka tattaro ilimin da zaka kira dangane da usulul qur'an. To ahlus sunna na kula da wannan a wajen istidlali, wajen kafa hujja da qur'ani sai sun dubi wannan. Sannan dawo hadisi, ahlus sunna suna dubar ilimi dangane da ilimin mustalahul hadith da ilimi na jarh wa ta'dil, wanda sakamakon waɗannan ilmomin shine gane hadisi sahihi daga wanda bai inganta ba. Sakamakon waɗannan ilmomin fitar da rikicin da ake gani tsakanin hadisi kaza da hadisi kaza. Sakamakon waɗannan ilmomin gane menene ma'anar wannan hadisin shi da kanshi, wanda mai yiwuwa abinda hadisin yake cewa daban da abinda muke fahimta ya zo cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira kada ya shayar da gonar dan uwan shi. Indai ka yarda da Allah da ranar lahira karka baiwa gonar dan uwanka ruwa. To yanzu idan ni manomi ne na shayar da gonata, laifi ne kenan in ɗibi wannan ruwan in zuba wa gonar dan uwana. To kaga yanzu ka ba malamin islamiya wannan hadisin, to sai je ya samu manoma ya ce to laifi kuke yi, Annabi ya hana. To amma kaga idan muhaddisi ne wanda ya amsa sunan shi tukuna, sai ya auna ya ga menene Annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi game da wannan hadisin. Sannan wane sakamako ne fassarar nan za ta haifar? Sannan waye ya gabata wajen fassara wannan hadisin haka? Sannan sai dawo ya nazarin to lallai a gano hakikanin ma'anar wannan hadisin. Misali hadisin na ishara ne akan kasiyo baiwa da ciki, karka je ka sadu da ita har sai ta haife. Don idan ba ta haife ba, to ka shayar da cikin da ba naka ba ruwan da yake bai halatta ba. To kaga yanzu kawai muka dubi wancan hadisin sai mu ce ai manzon Allah ne ya ce, kuma gaskiya ne shi ya ce, amma fa maganar da mu muke faɗi ba ita ce manzon Allah ya faɗi ba. Ya za mu fahimci hadisi sai ta hanyar ilimin mustalahul hadis? Dole ne mu san wannan jama'a. Dazu nake faɗa wani daga cikin malamai ƴan uwanan, nace yanzu nan zaka ɗauki hadisi ka miƙa wani cikin matasan nan ka ce yi min takhrijin hadisi yayi, ba su shagaltu da waɗannan abubuwan ba. Saboda me? Sun wuce inda ya kamata su wuce, sun shagaltu da abin da ya fi ƙarfinsu. Don haka abin da ya kamata su tsaya su iya kuma ba su tsaya ba. Amma ka mun samu irin wannan jama'a, yara ne cikin matasanmu na Makka Hausa da aka haife su a can, shi ma tare muke zuwa makaranta wurin Ash-Sheikh Ali Adam, Muhammad Ali Adam. Rannan kawai sai ni jiya naɗa kan shi babban mufti ya ne wa malamin namu na Kadi, ya ne wa bin Baz na Kadi. Na ce mishi wane? Ya ce eh, sanda muka ja ka fara koya mana alfiya cewa kai te maka nauyi alfiyar Iraki, yaushe ka haddace alfiyar har kake wa Sheikh Ali Adam na Kadi da su bin Baz? Ka duba irin wannan. To irin wannan zarbabin ne jama'a muke maganar denayin shi tsaya inda Allah ya aje ka na farko kenan. Sannan usulul fiqh jama'a, qawaidul istidlal game da ilimin usulul fiqh, yaya ake iya istinbati da ciro hukunce daga qur'ani ko hadisi, yaya qawaidul fiqhiyya suke? Sa'annan sai ka dawo game da harshen larabci, dole ne a iya nahwu da sarf, a iya balaga da adab, duk a iya waɗannan abubuwan. Sa'annan a dawo tarihi yana daga abin da yafi komai rikici, don baya dilin da isnadi kamar yadda hadisi yake da isnadi. Amma malamai sai suka zauna suka tsara wani ilmi da suka sa mishi ilmu usulit tarih,
ba cewa zakai wannan littafi zan je in karanta ba, a'a, mutumin da zai zama likita ba cewa yake wannan littafi zan je in karanta ba, wacce university zan je in yi applying in zama likita yaya zan yi, ba da littafi ake zama likita ba. Saboda haka matsalar da muke fuskanta jama'a, hatta ilmomin usulu da muke magana aje ayi, sai mutum ya same ka yace wai wannan littafin mustalahu zan je in yi nazari, ba zai yiwu ka iya ilimin mustalahu alhadith da littafi ba, kamar yadda yake ba zai yiwu ka iya zama medical doctor dan ka iya karatun turanci bi mujarrad ka je ka karanta physics da chemistry da biology da mathematics ba. Ashe kuwa dole ne ahli sunna su dawo cikin taitayin su game da duban waɗannan matsalolin, sannan sai matsalar aqida. Lallai ne ahli sunna suna da kawaid da usul game da aqida da da'awa, sannan manhajiyya, yaya ahli sunna suke hujja, ya ahli sunna suke da'awa, ya ahli sunna suke gudanar da kaza, ya ahli sunna suke gudanar da kaza, duk waɗannan tsare-tsaren jama'a idan ahli sunna ba mu je mun koye su a wurin waɗanda suka sani ba, wallahi da'awan mu za ta zo ta cika da manahij waɗanda ba namu ba. Dan haka dole ne mu yi hakuri, ba wai mu rinka kallon matsalolin yaya suke ba, mu tsaya mu kalli kanmu. Misali a garin nan wani yake ce mini, yace to yanzu malam idan baka ba mu fatawa akan wannan abun ba, idan muka mutu muka je Allah ya tambaye mu, nace Allah ba zai tambaye ka ba don kai ba kowa bane, kai yanzu ana magana ko ka shiga ɗaliban ilimi ma tukuna, ba wai maganan malamai malamai ba, balle kace in ka mutu Allah ya tambaye ka. Allah zai tambayi dan shekara 7 me yasa bakai zakka ba, bakai azumi ba, bakai hajji ba, bakai salloli ba? Ya kamata matasa ku ji tsoron Allah. Addinin nan muna yi ne Allah madaukakin sarki ya mana hisabi ya biya mu a ranar alkiyama don mu samu kubuta. To ko dole ne mu tsaya mu ga menene aka tsara mana akan shi, ba wai a'a menene ni nake ganin abin da yake daidai ba. Dan haka yana daga cikin al'amuran da ahli sunna suka sha bamban da waɗanda ba su ba, shine mura'atu usulin wa qawa'id al-istidlal. To waɗannan mura'atu usulin wa qawa'id al-istidlal jama'a ita ce laccata wadda nake son da gobe da jibi zan yi ta, saboda duk wannan laccar da nake yau a tsakani da Allah shimfiɗa ce nake wata gobe. A gobe ne nake so tsaya in tattake wuri akan waɗannan ka'idoji ne yaya ahli sunna suke bi wajen manhajiyya ta kafa hujja da karban hujja, yaya ahli sunna suke bi wajen gudanar da da'awa, sannan abu ya taso ahli sunna yaya suke tinkare shi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sa'an nan kuma idan muka koma sai muga a ƙarƙashin wannan, wato ake samun da yawa daga cikin waɗanda suka kauce daga bin wannan tsarin jama'a, zaka ga suna hujja da abin da yake mujmal ne, a halin wannan abin an samu abin da ya taho ya farfasa shi, mana doka ce ta zo a dunkule, to akwai abin da ya biya farfasa. Misali Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata, ku tsaya da sallah ku bayar da zakka, shikenan. Karfe 2 na dare sai ka ce wa mutum Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata, tashi kai sallah. Qur'ani yana da ancin da zai Musa yazo ya ce maka yau na samu naira 2000 sai ka ce Allah ya ce wa atuz zakata, kawo zakka, Qur'ani ne. Ashe kun ga anan muna buƙatar mu rinka samun wasu abubuwa da za su taimake mu, in ba haka ba ku to za mu yi ta sallah awa 24 kuma duk abin da muka samu za mu yi mishi zakka, wanda ba za mu san me za a yi wa zakka ba kenan, ya za a yi, suwa za a ba, da yaushe, don me, don ba ma lura da kawai wannan nassi ya zo a dunkule, wani nassi ya fasa shi, wani nassin ya zo ainihin kaza, wani nassin ya bayyana yadda ma'anar shi take. Lallai dole ahli sunna su kula da wannan. To wannan shi ake nufi da ilimin usulu jama'a, babu shakka rashin shi zai saka ahli sunna a cikin karisa babba, domin aya za ta iya ɗauko wani sako wanda sabanin yadda kake fahimta haka za ka zo ka fassara. To waɗannan ilmomin kuma na usul jama'a ba fa zai yi ka iya su a littafi ba, ba zai yi ka iya ilimin usulul fiqh a littafi ba, nahwu da sarf ba zai yi ka iya a littafi ba. Littafi yana jagoranci ne zuwa ga wani ilimi, shi malami shi ke koyar da ilimin a ƙarƙashin wannan jagorancin. Dan haka zaka ga malamin da ya ƙware wani lokacin yana son karantar da kai ba ya buƙatar littafi, da ka zai zo ya karantar da kai nahwu da sarf. domin asali karatu ne a littafi to za a iya samu malamin da akan shi akwai karatu akwai kuma ilimi to sai zama baya bukatar abin da ke jikin littafi kenan sai zo ya karantar da kai da karatun ka kofe sannan ya bayyana maka ma'anar sai ka dibi ilimin to ashe tunda ko haka ne jama'a magana cewa wani mutum yazo ya same ka yace malam ina son bana zan shiga daga cikin waɗanda za su fara tafsiri ina son wanne littafi zaka bani shawara na tafsiri wannan dalili ne akan ma baka cancanta kai tafsirin ba dalili ne domin tafsiri ai ba zuwa ake a ce to wanne littafi ya kamata in yi tafsiri da shi ba in dai kai mufassiri ne ko dai ka zo kai tafsirin kai da kanka ko kuma kai da kanka ka san tafsirin da baka saka ka karanta wa jama'a amma in ya zama kana neman shawara wanne tafsiri ne zaka zo ka karanta wa jama'a ba fa kai ka karanta da kanka ba to wannan ya nuna baka yi ilimin usulul tafsiri ba kenan tunda ko baka yi ilimin usulul tafsiri ba taya zaka yi mutane tafsiri amma yau jama'a mutane kawai za su dogara ne da cewa tunda dai malam Ja'far Allah ya gafarta mai yayi tafsirin alqur'ani gaba daya bari in je in danna in ta sawa ni ma sai in yi nadi in fito to shi kuma tafsirin waye fa yazo yi muku shi ya koyi ilimin usulul tafsiri ne tsayawa ya koya a hankali har ya kai ga inda ya kai kai kuma sai kake neman bypass ka yanke da ka ji nashi sai kai nadi ka fito ba zai yiwu ba kai ma sai ka bi wannan hanyar in ba haka ba ko za ka yi tafsiri amma za ka haddasa da fitina bayan wannan jama'a ahlus sunna suna da wata ka'ida daga cikin waɗannan ka'idojin waɗanda nake wanda nake so ainihin in tunasarshe mu ita ce az-zajaru anil khawd fi ilmi al-kalami wa ta'allumihi ahlus sunna suna kwaba game da shiga ilimi na kalam ilimin mantiki ilimin falsafa wato ilimin da zaka rabu da hujja da alqur'ani da sunna ka koma kana hujja da ra'ayi to ahlus sunna suna kwaba game da wannan wannahyu anil jidali wal khusumat sannan ahlus sunna yana daga cikin tafarkin su suna yin hani game da jidali dauki ba dadi da kuma khusuma menene jidali menene khusuma shine dukkan sadda aka kawo matsala a tsakanin ahlus sunna abinda za su tsaya za su dubi wannan matsala ce wadda za mu zauna mu tattauna ta mu fahimci juna ko ko matsala ce wadda yake za ta kai ga kowa sai ya je yayo nazari matsala ce da za ta kai ga kowa sai ya je yayo nazari to shin kowa ne malami da ya halatta tanawulin matsala a'a sai ce to malaman ahlus sunna su taru don su fitar da musulmi mafita akan haka in suka taru suka fitar da mafitar da suka fitar kar ku manta a wurin fitar da mafitar sai wani ya kawo magana da wani bai yarda ba to abin da zai nema shine kai da kace kaza me ye hujjarka sai ce ni hujjata ita ce kaza sai ce to alhamdulillah ahlus sunna ba sa kyamar wannan domin dole wani ya fi wani ilimi wani yana fahimta abin da wani bai fahimta a cikin malaman to sai a tattauna a fahimci juna to amma matsalar da ake magana anan wadda take kai ga jidali da khusuma ita ce wannan al'amari ne aka kawo shi wanda yake tun farko tukuna da ni da kai ba mu cancanta mai magana akan abun ba to karshen ta fa abin da zai faru shine zamu bar tsari na ilimi zamu koma tsari na yan tasha da zagi da raddi da cinkwala da dambe da bugi in buga to karshen abin da zai faru kenan wanda ahlus sunnan suka tsorata dan haka suka ce lalle a kauce wa abin da ya shafi ilimi na falsafa da jidali da kuma khusumat yanzu misali dauki asarin da Imam Malik ya ruwaito a cikin Muwatta daga Sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda Umar ya kama wata mace ta yi aure a cikin naquda a cikin ainihin idda afwan a cikin idda ce aure ma'ana bata gama idda ba sai ce aure da Umar ya kamo ta sai ya kwace kudin sadakin da aka bata sannan ya ce aure ya mutu har abada da Sayyidina Ali ya dawo madadin ya tara Umar a masallaci su yi khusuma su yi muqabala jama'a su yi kabbara a bada labarin cewa an yi muqabala da Umar da Aliyu wane ya kura wane ai ni na fi son wane daga nan kuma sai abin ya haifar da gaba ga su masu saurare sai Aliyu ya bi Umar har gida yace maganar da naji an ce ka hukunta game da auren mai idda shin haka ne da gaske yanzu to at-tasabbut kenan shin abun ma ya tabbata kai ko kuwa wallahi yanzu dawanci jama'a saboda rashin sanin manhajin ahlus sunna in ka ji wani ya faɗi magana kafin ka bincike ta sai ka fara raddi sai kuma daga baya sai kaji sai kace afka yi kuskure ai kai baka san ma haka abin yake ba. Misali jama'a, sunana Muhammad Awwal Adam, sai aka samu wani Muhammad Awwal Adam shi kuma a Zaria, lannan sai ya aika da cewa Muhammad Awwal Adam na Zaria yana sanar da taron maulidi a kofar gidan shi. Bai yi ƙarya ba kuma bai yi kuskure ba, sunan mu ɗaya da shi, kuma shi ma ɗan Zaria ne. To amma idan kai ahlus sunna ne, me ya kamata kai tunani? Sai kai tunanin wannan ahlus sunnan da ba ta taron maulidi dan haka ya bata barka je kai raddi, sai kai wani malami sai tara mutane sai to dama kun ga abin da muke cewa gashi ne yanzu ya koma maulidi yake yi tun kafin ai maulidin fa. Shikenan ranar maulidi kuwa jama'a suka yi ta cewa kofar gidana, Allah sarki ni ba ma na garin ban san me ake ba. Haka zo sai a juya, a to yaya abin yake ne, yaya abin yake. Din jama'a tun ana waya landline lokacin ba yadda za a iya kama ka a GSM ko wani abu a yi tasabbucin abu. Sai da na dawo tukuna aka ce ah, mutane sun ta zuwa nan sun ce za a yi maulidi. Nace maulidi yake, nace shi maulidin an ce zo nan kofar gidan zai zo, shi maulidin an ce zo nan zai zo. To shine sai wani yake gaya min a radio ne aka yi ta jin cewa Muhammad Awwal Adam Zaria yana gayyatar al'umman musulmi maulidi a kofar gidan shi dake dogarawa. Sai nace to Muhammad Awwal ne dan dariqa, nace wannan ku Muhammad Awwal din salafi ne, ai ba zai maulidi ba. To yanzu misali kaga abu na farko wancan kamata ya in ma ya tabbata sai bakin ciki dan uwan shi ya bata sai je min nasiha, amma shi murna yake. Dan haka tunkan ai maulidin shi har yayi raddi ga kasusuwa yana da su, sai kuma aka zo a biyar tabbata ba haka ba. Kun ga wannan yana daga cikin sanin rashin manhajin ahlus sunna, wanda manhajin ne yazo cikin alqur'ani. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina. Wannan manhajin ahlus sunna ne, shine at-tasabbut fi sha'i'at. Abubuwan da muka ji suna yawo mu yi kokari mu bincika mu gane shin haka ne. Shekara nawa ana zargin zazzaki, ana cewa dan shi'a ne, muna cewa a'a, mu muna tare da zazzakin nan ba shi'a yake ba amma brotherhood ne. Brotherhood kuma da ake shi ne sai an kafa gwamnatin musulunci, amma ran da duk zazzaki ya zama dan shi'a mu ne na farkon da zamu sani. Amma yanzu kam babu matsalar shi'a a cikin tafiya, brotherhood ne cewa Islam only. Haka ko aka yi daga daidai lokacin kuwa da Iran ta kafa gwamnati, aka ɗibi jiki aka ce a je a yi mata murna. Daga MSS Nigeria aka je aka yi mata murna, Iran ta dawo ta ce ta yi murnan murnar da muka je muka taya ta, don haka ya za a haɗu a aiki. Aka haɗu aka ce to shikenan mu dai nan ahlus sunna ne. Kalmar da aka faɗi ƙarara, spokesman ɗin mu a lokacin shine Malam Aliyu Tukur-Tukur, limam masallacin Juma'a na anguwar Tukur-Tukur a yanzu, yace mu ahlus sunna ne. Tafarkin dan hodiyo muke bi, ga littafin dan hodiyo ku buga mana, mu zo mu karanta wa mutane, mu tabbatar da manhajin mu, mu tabbatar da gwamnati. Sai suka ce su ba abin da suke so wake nan, abin da suke so suna son ne su kawo mazhabin Ja'afariyya isna ashariyya a yada shi ai gwagwarmaya irin wadda aka yi a Iran. Sai muka burtse muka ce haka ba za ta yi wa Najeriya ba. A wannan lokacin ne zazzakiyar lallaba ya tafi, shi kadai ya je karko kwangilar ya dawo. Tun daga ran da ya dawo har yau ya kashi muke yi, mu ne muke cewa dan shi'a ne, kuma har yau ba mi nadama ba, dan me ba mi akan zargi ba, sai da ya tabbata tukuna. To amma yanzu kawai da an ce wane yayi kaza, kai tsaye kawai sai ka ce ai lallai yayi, sai kuma daga baya sai ka zo sai kai nadama. Dan haka kar ku manta maganar da nake magana, ita ce me da Aliyu ya dawo bai ci gaba da raddin maganar Umar ba. Me ya ce? Umar ya tabbata ka faɗi kaza? Ai maganar da ta sa na tsaya kenan. Da ya dawo bai ce ashe Umar ka faɗi, sai ya tabbata ka faɗi kaza? Sai Umar ya ce eh. To ku ji yadda salaf suke, bai hau raddi ba ya ce to ai ka saba wa aya, sai ya ce me hujjarka? Ku karanta, yana cikin Muwatta da al-Imam al-Baihaqi da Abubakar al-Jassas, su suka ruwaito da isnadi sahihi. Me hujjar ka cewa ta yi aure a idda, bata gama idda ba, dan haka aure ya mutu kuma ka dauki sadaki ka kai baitul mali? Sai ce babu wata hujja a cikin Qur'ani, babu. Yace a sunna fa, yace babu. Yace to a ina ka samu? duk da ya ce bai da hujja qur'ani da hadisi sai ce a ina ka samu sai ya ce inna ma jtahattu ra'ayi ra'ayina ne ne ijtihadi fahimta ta ce sai sayyidina ali ya ce to wannan fahimtar taka da waccan wautar tasu da suke suka yi aure a cikin halin da bai halatta ba a koma da ita sunna sai sunna ta gyara sayyidina umar sai ya ce kamar yaya sai ya ce yawa baitul mali da aka kai kudi baitul mali bata ci kudin sadaki ba ita da aka aure ta aka sadu da ita duk da an yi ba daidai ba to ta ci sadaki dan haka a dawo mata na biyu maganar da ta shafi ba aure tsakanin su har abada yace wannan magana babu dalili akan ta ta je ta karasa waccan idda da aka rusa ta zo ta yi sabon istibra'i sannan a sa sabon sadaki a yi daurin aure sabo sayyidina umar da yaji wannan magana sai yace la abqanillahu bi ardin lasta biha ya abul hasan kada Allah ya zaunar da ni garin da baka ciki ya kai abul hasan wannan kun ga shine manhajin da magabatan mu suke bi wajen me wajen tattauna matsala tsakanin su sannan wajen kajiwana yace kaza sai kai tasabbut sannan in aka zo ba mai da abin za a yi jayayya ba imamu shafi'i yace idan mutun ya saba mini a ra'ayi in muka zauna muna tattaunawa fata nake Allah ya sa in ga inda gaskiya take in ji to amma jama'a kun ga tsakani da Allah in yi muku nasiha karara don wallahi jama'a tsakani da Allah Maiduguri Bauchi na daga cikin garuruwan da suke a cikin zuciyata kullun ina jin ni dan waɗannan garurukan ne ba dan ba ni son sauran ba amma ko a cikin ƴaƴanka kai ka san akwai wanda ya fi shakuwa da kai ka fi shakuwa da shi haka ko a cikin abokai haka ko a cikin dangi bal haka ko a cikin iyaye wani lokacin sai ga ka fi shakuwa da mahaifinka wani lokacin to a cikin abokai wallahi mutanen Maiduguri mutanen Bauchi na daga cikin mutanen da na shaku shakuwa da su ta hakika duk abin da nake ga ya same su ya same ni kun ga wannan matsalan nan da kuke daukar cewa matsala ce ta amai da ita ta zama matsalar debate wallahi babu alheri a cikin wannan babu alheri kamata yayi ku tsaya a zauna a yi taro da malamai shin menene ya kamata ya zama mafita ta hakika amma a duk malamin da yazo ya muku wa'azi akan boko da aikin gwamnati da siyasa boko to ma'ana kenan yanzu waɗancan da suka dauki wannan aqidar ta bid'a ita ke juya da'awar ku kenan ko kuma yanzu kun shagaltu daga sauran abubuwan da ya kamata ku yi ainihin da'awa akai kun koma sai dai irin da'awar su amma kamata yayi ku bi uslubi na ahlus sunna ku ji abin da wani malami yake cewa al-imamu ayyuba sakhiyani cewa yake lastu biraddin alaihim ashadd min as-sukuti kure a'a yayin da aka bayyana to ya isa amma kar a mai da abin ya zama husumat shine nake ce muku jama'a tsakanin ku da Allah ku daina magana ta ban san wani malamin da za ku sake gayyatowa bayan malam Ja'far Allah ya gafarta mai da malam Muhammad bin Usman da malam Isa Ali su zo su sake fadin wani abu waɗannan guda uku ba su fadi ba sai dai maimai da kuma ai tadidibniya akan abu guda su kuma su ta munna cewa manyan malaman kuma in sun zo da su suke yi shikenan matsalar ta zama kenan matsalar siyasa amma kamata yayi jama'a a ce kullun aka zo ci gaba za a yi su kuma in bukatar ta kama sai ku samu wasu ƴan mata ko wasu samari malaman islamiya sai ku hada su da su gaskiyar lamari mu abinda muke wa ƴan bid'a da ashabul hawa'i kenan wallahi kuwa wannan matsalar ƴan mata ne za su zauna su yi bahasi sai zo su ne musu raddi a Kano matsalar da ta faru ga ƴan shi'a kenan jama'a da ƴan shi'a sai ga da'awar sunna ta yi ƙarfi ba jama'a da'awar sunna ta mamaye cikin fadar sarkin Kano ba ku sani ban ne muku albishir ta yi raraka ko ta ina duk wanda baka tunanin akwai dan sunna a gidan shi akwai amma satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan da suka ga haka ta faru sai suka dauko wata mace suka rubuta littafi fa yan shi a sai suka dauko wata mace cikin matan sarki suka dauko kudi suka bata sai aka sa sunanta wai ta rubuta littafi sai aka fara wai za a tattaro manyan malaman ahlus sunna wai su raddi sai na buga musu waya nace ahir ku je ku samu wata malamar islamiya ku basu can su karata haka ku akai sai matsalar ta mutu wai abinda suka so a lokacin nan a samu manya-manyan malaman ahlus sunna na Kano su dawo su ta raddi sai su daina karantarwa wannan yana daga cikin hanyar da ƴan bid'a da ahlul ahwa'i suke bi su karkatar da hankalin malaman ahlus sunna Malam Abubakar Mahmudu Gumi ya sanya karatun Bukhari yana karantar da mu. Duk karatun da yace yan bid'a sun yi raddi. Sai Malam Abubakar Gumi baya kula su. Mu ko mai ta tafarfasa, mu abinda muke so a zo a yi dealing da su. Amma daina karatun. Shi kuma sai bai da an zo sai ce ina aka kwana, sai an kwana wuri kaza sai ya ci gaba kala haddathana musaddad kala haddath. Sai ashe wannan tsarin nashi ya fi musu zafi. Dan su dama abinda suke so a bar karatun a dawo a fiye musu. Na daidai abinda suka faɗi baba malam ba zai raddi bane, zai raddi amma ana cikin karatun sai ya zo sai ya ce kun ga wannan dalili ne akan kaza bata ne ko zai ce Allah ya shiryar da mu sai a ce. Ya ci. To ya kamata ahlus sunna ku dauka wallahi na daga cikin rahma Allah shine samuwar Malam Abubakar Mahmudu Gumi a kasar nan tamu. Ba wai karantar da mu hadisin ba karantar da mu Qur'anin ba amma tafarkin ahlus sunna wannan shine abu mafi daraja domin karantar da Qur'ani da hadisi kowa zaka je karantar da kai amma yaya tafarkin malaman farko yake kullun yazo karatun zai ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi kuma sai ya ce ba za ka karanta Qur'ani da hadisi ka fahimta ba sai ka bi hanyar malaman farko shine hanyar malaman farkon ita ce dole kai hakuri da fitintunin yan bid'a ba zai jama'a shekara nawa a garin nan babban shehi yana garin nan bai taɓa muku tafsiri ba sai shekarar da Malam Ja'far yazo yayi wata magana akai sannan yazo shi ma gidan radio gidan talabijin gidan ina ne zai yi tafsiri to idan a wannan lokacin da ba a fadaka ba da sai a koma a shagalta da shi to dama so yake a daina wancan tafsirin to da aka ki kula shi fa yau ba wanda ya san yana tafsirin a Najeriya ina tsammanin kasusuwan ko a nan Borno ba sa wuce Maiduguri amma suna yawo balle su je wajen mucin to amma an taya shi fa inda an taya shi da tuni Malam Ja'far malami ne shi ma malami ne sai a rinka sai da kasusuwan gaba daya yawa to saboda haka abinda muke cewa jama'a duk wanda ya kama wata hanya wadda ba daidai ba abu na farko ku yi fatan Allah ya shiryar da shi kuma kar ku yi farin ciki akan haka kar ka ta farin cikin wani ya bata na gaya muku yana daga cikin kuskuren da ahlus sunna suka shiga shine har za ka yi murna in ka ji wani ahlus sunna zai maulidi wato kana murna ya bata to bayan shi sai kai kenan yawa to wani ya bata sai ka ce a'uzu billahi jama'a akwai aiki akan mu je mu samu wani ya akai kaza sai mu je muka je sai mu tasabbut mun ji an ce kaza ko haka ne sai ya ce a ba haka bane kaga shikenan an zauna lafiya sannan na biyu sai ku yi tunanin wace hanya ce za a bi a gabatar da nasiha ba wai abin ya zama fada ba abin ya zama husuma ba yanzu jama'a wallahi mu da ke can fa bamu labari ake Maiduguri fa tariki ce kawai kullun ba zaman lafiya yasa saboda su sun fada ko kun fada su sun fada ko kun fada to abinda muke cewa ina set na karatutukan sahihul bukhari da muslim ina set na karatutukan aqidatul fahawiya ina set na karatutukan tafsiri ina kaza in ba dan malamin nan da ya mike da suka tsaya akan sai an karantar da jama'a babba ni tunanin in an biye wata jama'ar gari za a karantar din so suke in wadancan sun fada su ma a zo a fada jama'a ba zai yi ba haka muke ba mu ahlus sunna ba haka muke ba jama'a ba ma murna da batar wani kuma ba ma shuru da batar wani amma in muka tashi maganar kuma zamu a yadda ta dace ne sannan mu ne masu fatan Allah ya shiryar da su mu kuma Allah ya tsare mu don fitina ce shi yasa baka ga su kansu yanzu sun zama a rude a cikin maganganun da suke innahum lafi qawlin mukhtalif yau su ce kaza gobe su ce kaza jibi sai a kasa gabawa na hujja sai wani ya tsalle ya fita sai ya dawo har ma nake cewa shin tunda an samu wasu suna ballewa daga cikin su wadannan da ke ballewa daga cikin su ku bar su mana kura ta ci kura shikenan su rinka musu raddi su suka san usul din junan su su rinka musu raddi ko kuma ku ci gaba da karantar da ahlus sunna ya fi sauki jama'a lokacin da muka zage mu ne wasu zazzaki raddi jama'a daga lokacin da aka samu wadanda suka fi kusa da su sadda suka bi shi'ar suka balle sai muka ce shikenan mun huta sai suka dawo su suke musu raddi sai dai in tariki ce musu sai su zo wurin mu to mu bamu da littafi kaza na ahlus sunna bamu da littafi kaza sai mu ce gashi shikenan su je su yi musu raddi dan me dan zaka iya bude baki kace malam ni da kai kace min kaza dan tare ake to gaskiya ahlus sunna Maiduguri akwai alheri da albarka mai yawa a cikin ku don Allah kar ku ba wannan alherin da albarkar ya tara tarwatsa al'umma so muke al'amarin mu ya zama jama'a kullum mu shakure hadin wato rabuwar kai mu takura ta karta watsu sannan na biyu kun ga malaman nan da muke magana jama'a ba karama albarka bace a ce a Maiduguri a yau ihsa'iyya ta nuna akalla kuna da graduate na Islamic University akalla ina jin kuna da su sun kai 30 to ai ba 30 ba daya ya isa ba ku ganin kwa daya ne gallabi Kano har suke ganin cewa kashe shi shine solution to them balle kuna da wajen guda 30 kamata ai ku je ku same su na tafi fadin magana nan da daya nace ku je ku samu malaman ku idan ba su yi muku wani tsari bane a tsaya a yi tsarin nan kuna da graduates na Qur'ani kuna da na hadisi kuna da na da'awa kuna da na kai na komai akwai sannan ga wani rufin asiri da Allah ya yi wa garin Maiduguri wanda a iya sani na ban san wani gari haka a arewacin Najeriya ba ko ince a Najeriya shine nan garin ne kadai zaka samu da manya-manyan masallatai da makarantu manya-manyan masallatai da makarantu haka ne ko ba haka ba to aka ce ga manya-manyan masallatai ga manya-manyan makarantu ga malamai kuna da su mai rage sai karatu matasa kamata ya ce a zauna a tsara a ce to ku ku yi hakuri jama'a mu da muke magana nan da nake cewa darul hadisi salafiya yanzu ne zamu gina ta ko foundation ba mu sa ba duk karatuttukan fiye da shekara 15 da suka wuce da nake shekara 18 a masallatai ne muke da falo da zaurka amma a haka Allah ya albarka karatuttukan yanzu jama'a littafancen da nake mun mallake su ba mu da idda zamu saka su ma dole muka kama gidajen haya da wurare kawai muka babba da ajiyar su to a yayin da ku kuma yanzu ga makarantun ga masallatan ga kuma malamai ga kuma matasa amma abu ɗaya ake bukata shine a zauna a yi tsari wallahi ni abin da nake cewa dan Maiduguri yanzu baya bukata ya tafi Islamic University da ke Madina baya bukata dan ba gini ake zuwa kallo ba malamai ne ake zuwa su karantar waɗannan malaman da ke karantarwa a Madina jama'a duk qualification din da ake da shi ni na san dan Maiduguri da yake da shi kuma daga Madinan yiwo karatu mai yiwa malaman da zaka je su koya maka ajin su ɗaya da dan Maidugurin wanda mai yiwa a can shi ya fito nan da first class wancan ya fito da third class ko first amma saboda wancan Balarabe ne da kuma karamar a Madina ne sai ka ce kai ma ka je Madina amma matsalar ita ce waye zai karantar da kai dan haka abin da nake cewa don Allah a tsaya a yi wani tsari domin in ya zama ga resources ga albarkatu ba a adana su ba to sai ya zama jama'a sai su dawo su zama matsala duk garin da kaji an ce ruwa ya ci su to ko dai ba su da dam ne ko kuma dam din ya balle kaga ruwa ya zama albarka amma ya zama bala'i to yanzu kuna da waɗannan albarkatan idan ba ku yi tattalin su ba jama'a shine suke dawowa suke backfire wannan ya dan iya tada baki shikenan sai ya ja muku matsala wannan ya iya tada baki sai ya ja da matsala amma da za a zo a zauna jama'a a ce to ga tsarin da za a rinka yi tsarin da za a rinka yi za a rinka karantar da musalahul hadith usulul fiqh lughal arabiyya usulut tafsir usulu kaza usulu kaza duk inda aka dafa su da wannan karatun wata uku sai kaga wallahi jikin kowa yayi la'asar wani har insha ma jikin shi zai ba la'asar ba jikin shi zai mutu saboda zai gane ashe ni ban yi ma waɗannan karatutukan ba har na naɗa kaina ni ne mai fatawar duniya kwarai da gaske sai ka shiga fagen ilimi tukuna za ka gane matsayinka amma an ka tsaya kullum ka ɗauki jarida ka karanta jama'a ba ka tafi inda ake karanta mass communication ba to ba za ka gane aikin da suke wajen buga jaridar ba Allah ya taimaka to saboda haka kun ji wannan shine ainihin wato ita ce wannan magana daga cikin maganganun da al-Imam Ayyub as-Sikhtiyani yake cewa sannan sai Imam Umar ibn Abdul Aziz shi ko cewa yake man ja'ala dinahu aradan lil khusumat aksara tanaqula wanda ya maida addinin shi ya zama khusuma jayayya muqabala dauki ba dadi yace zai yawaita barin daga wannan kungiya zuwa waccan kungiya duk wanda ya zama kullun abin da yake so ai jayayya ko ai muqabala to gobe ka ji shi ya shiga cikin yan kaza jibi kuma ya fita ya shiga cikin yan kaza gata kuma ya fita ya shiga cikin yan kaza me yasa saboda kawai ya dauka addini ya zama debate jama'a addinin musulunci ba debate bane neman gaskiya ne da neman hujja ba wai mutum ne zai gina duk wanda yake da hujja ya so a buga mun shirye muqabala wannan ba manhaji ne na ahlus sunna ba manhajin ahlus sunna za su zo ne su karantar waye bai fahimta ba wani sai yace bai fahimta ba sai ai mai bayani amma idan suka fahimci abin da yake bukata muqabala sai sai su duba akwai bukata eh to ba sa yin muqabala a wurin wa'azi ya kamata ku gane wannan ku karanta kissar Fir'auna da annabi Musa a cikin alqur'ani wa'azi Musa ya jefa da ba muqabala ba shiriya yi kai amma sai Fir'auna ya nemi a maida abin muqabala mai annabi Musa ya ce sai sai a sa rana ba ranar wa'azin ba da aka sa rana ran nan ba wanda yazo jin wa'azi ne aka zo yi an zo yin muqabala tsakanin gaskiya da ƙarya kuma Allah madaukakin sarki ya danna ƙarya ya tabbatar da gaskiya bal naqzifu bil haqqi ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahiq to wannan magana ainihin jayayya jama'a ina ganin in ba ku kai haka ba a garin nan to kun kusa to ina jiye muku tsoran me ke biyo bayan irin wannan shine abin da ke biyo baya shine sai a fara fatawa kuma da jini sai a ce wani ya kafirta jinin shi ya halatta to sai ne sai zartar da hukunci shikenan an fita daga manhaji na salaf din domin da zarar ya ja kaja dukkan ku ba ku tsaya kun dudu kan ku ba shin kun halatta ma ku tattauna matsalar to abinda zai faru sai ya dauko ta aya ko ka dauko ta aya sai ka ce wani ya kafirta ko kai ce ka kafirta to tunda ka kafirta sai ne sai ce jinin ka ya halatta to sai a fara neman juna to shikenan sai ku ga Allah ya kiyaye musibar da ta faru tsakanin sahabbai wadda su bata kai ga kafirtawa ba sai dai ta kai ga yaƙe-yaƙe sai ku ga tana neman ta maimaita kanta shine ayoyi ne zaka dauka sai ka ce wannan ayar akan wane take kuma ya kafirta to dan haka me ya kamata sai a yaƙe shi to shikenan sai ga ahlus sunna sun dauki manhaji da aqida ta khawarijanci sun fara yaƙar juna sun fara kashe juna to a daidai wannan lokacin jama'a shine ƴan shi'a sai ƴan shi'a sai su koma sai su hado ƙarfi shine yanzu abin da suke yi jama'a in suka hado ƙarfin sai su dubi ƴan dariku sai su hada da su yanzu abin da ƴan shi'a suke kenan taqtifin su shine na daya masallatan dariqa da suke a ciki suka mamaye za su dubi inda suka yi ƙarfi su kwace sun fara gwada wannan nazariya a Sokoto shekara uku da ta wuce suka yi yunkurin kwace wannan masallaci wannan malami Umar dan mai shiya da ya hana su shine suka yi fatawar ya kafirta ina tabbatar muku da cewa malam dan mai shiya ba shi cikin ahlus sunna balle ka ce dan izala ko dan salafiya dan dariqar qadiriyya ne amma tunda dai yana yakar ƴan shi'a dan haka sai suka bada fatawar jinin shi ya halatta sai ko da suka kashe shi hankalin sa ya kwanta me yasa dan ya ja musu cikas wajen kwace masallaci dan shi'a baya gina masallaci amma fa baya zuwa masallacin ahlus sunna dan ya san nan ba za a raga mishi ba amma in ya tafi masallaciyan dariqu to abinda zai sai kokarin kwace masallacin idan haka ba za ta yiwu ba fa sai kokarin aqidar lankwame ita ce sai a lankwame ƴan dariqu sai su waye gari su zama ƴan shi'a yanzu babu inda zaka ji ƴan dariqa a Baghdad ba ƴan dariqa a Baghdad ba su da masallaci duk inda ka ji masallaci in ba na ahlus sunna bane to ƴan shi'a ne to amma in ka koma ka bibi bayan asalin masallacin na ƴan shi'a zaka ga cewa ƴan dariqu ne a wurin daga baya ko ƴan shi'an suka kashe ragowar ko kuma suka ainihin juye su suka zama ƴan shi'a yanzu ƴan dariqu ne suke ta juyewa suna zama ƴan shi'a da wayan da ƴan shi'a suke musu cewa ai za a hada kan musulmi ne to amma abin da nake cewa menene ya kawo wa ƴan shi'a wannan fikirar da wannan karfin shine mu ahlus sunna mun koma mun saba wa abin da Allah madaukakin sarki ke umarnin mu cewa yake wala tanaza'u وتفشلوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين كركو جايه sai ku tarwatse sai karfin ku ya watse ku yi hakuri Allah yana tare da masu hakuri wannan watse wanda akai jama'a ita ce ta karfafe su yanzu shagaltuwa da muka yi da abin da yake ba shine aula ba da kuma shigar malantar ga waɗanda ba malamai ba suka yi jama'a ya haifan mana da kawaris dan haka ina mai kokarin rufe wannan maganar tawa anan saboda amsoshin tambayoyi da nake so in shiga da kuma cewa dama duk abin da nazo yi yau nan shimfida ce da muqaddima insha Allah ta'ala nake cewa ina fatar Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu baki da ya tabbatar da mu a bisa manhajin ahlus sunna wal jamaa kuma nake fatan Allah ya tsare mu daga zamiya ko karkacewa ko san zuciya sannan nake fatan Allah ya dawo da mu cikin shiriya da kuma ainihin cikin hayyacin mu na ahlus sunna wal jamaa da kuma kada Allah ya rude mu da manhaji da tayarat na ainihin khawarijanci da mu'tazilanci da jahmiyanci da murji'anci wanda wannan duk tsari ne wanda ya saba mana ina fatan Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ina son yi tanawulin tambayoyin nan ne gaba ɗayan su amsa su insha Allah da gurgurdan abin da na sani dan haka mallan tayani da duba mun wasu wadanne ne ka fara duba nan Allah ya ce maka wani yayi tambaya da azu nake karantawa idan mutum yazo zai sallata sallar isha nake fahimta sai yazo ya samu ana sallar tarawih ya iya ainihin wato biyu su suka sallama biyu sai ya saurara idan ya saurara sai ya biyu su idan suka tashi ta biyu din babu laifi an samu daga cikin malamai wadanda suka fatawa da wannan akwai al-Imam Ibn Hazm a cikin littafin al-Muhalla in an yi haka din babu laifi insha Allah na'am to sai wace kuma mallam kawo masu dan takaitaccen rubutun gani ya halatta abin da nake fahimta mace musulma ta yi aikin jarida yana da fannoni da yawa jama'a kamar aikin soja ne akwai wanda za a fito gaba da gaba in dai har ta fito kan screen ne wannan ku kaga abu ne wanda bai halatta ba amma in dan ta zauna tana tantance labarai ne a daki wanda yake za ta yi wannan office ba tare da wani ya sani ba ko kuma makamantan haka babu laifi insha Allahu akbar Allah ya ce maka wannan yace yaya ake saka mamaci a kabari ana saka mamaci a kabari ne ta wajen kafar kabari in aka ce kafar kabari shine kabari ana gina shi ne haka a kwance wato arewa da kudu sai ya zama kan ya fuskanci gabas kenan to kai in ya fuskanci ainihin gabas safa za ta kasance aikiya za ta kasance yamma kenan to a karkashin wannan in aka zo daidai inda kabarin yake kafin ne ko kusan da za a zo saka mamacin ne za a sako shi ne ta inda kafar shi za ta kwanta in an saka shi ta nan ne kafar kabari to daga nan za a turo kan shi haka a turo sai waɗanda za su saka shi sai su karɓa suna cikin kabari ma'ana ba a turo shi ta kake nan amma kuma ta daidai kafar kabari ina fata an gane haka yazo cikin littafin ahkamul jana'iz na'am wannan ba fahimci tambayar ba malam sai na duba ka kawo tsan da ka duba wannan yace idan imam yace sami Allahu liman hamida wasu suna cewa sami Allahu liman hamida a maimakon rabbana lakal hamdu me yasa to matsalar asali malamai suka yi sabani saboda yadda nasoshin suka zo wasu na ganin ilimin yace sami Allahu liman hamida ma Musa yace rabbana walakal hamdu saboda zahirin hadisin da yazo akan haka cikin Bukhari sannan wasu malamai kuma suke ganin cewa zai hada da sami Allahu liman hamida din saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli gaskiya abinda ni nake gani daidai shine abinda Sheikh Muhammad Nasir bin Al-Albani ya tabbata microphone wani tabbatar a cikin littafin shi ba nan za ka sa ba kawai cewa ne ku ba mu microphone abinda nake cewa shine abinda shi malam Nasiruddin Al-Albani ya tabbatar a cikin littafin ainihin Sifatus Salah wanda ya danganta wannan magana zuwa ga Imam Suyuti a cikin littafin shi Al-Hawi lil Fatawi Allah ya taimaka na'am na'am fanna yana magana akan bari ku je yadda ya karanta don ku ga misalin da nake muku na matsalolin matasan mu da jama'a yace don Allah malam kai mana bayani akan haramcin kwallon kafa da sauran wasanni da ake yi a yanzu kaga misali ya yanki cewa haram ne kaga shine ya saba manhajin salaf ma'ana shi yanzu ya san haram ne har ya yanki cewa kwallon kafa haram ne ba ina musu bane ko ina yadda amma abin da nake cewa uslubin tambaya abin da baka yanki cewa haram ne shine ma ja'a bihin nas kai mana bayani akan zina da shan giya haramcinta misali wannan babu shakka amma yanzu kwallon kafa ka haramta ta ko ka halatta ta duk fatawaci wadda ta ijtihadi ce ina fatan kun fahimta abin nake cewa ba ina musu asalin abin da yake ne ko ina yadda ba amma ina cewa wato ka zartar da cewa abin da ba nafsi ne yazo da haramcin shi ba malaman farko in suka gano abin da suke kyama sai su ce muna kyamar ka ba in suna ganin ba laifi sai su ce babu laifi babu ba su da nafsi akan haka amma kaga kai tsaye ya ce akan haramcin kwallon kafa da sauran wasanni kamar wadanne iri wasa da doki ko wasa da kaza ko wasa da kaza Allah ya kiyaye to kwallon kafa dai abu ne wanda bai dace ba iya abin da zan iya cewa kenan kuma tana da hadari ga rayuwar musulmi amma in iya cewa haramun kai tsaye to bani da nafsi amma dai na san wasa ne wanda yake malamai sun tsoratar akai karanta littafin minhaji muslim na'am na duk ya cewa kuna tare da shi sama da shekara 20
namiji ne kuna tare da shi
eh shi ne in ya zo gida daura fuska yake yi ko sallama baya yi to kun ji maza mata ne ke ka karar ku wai shekara 20 ana tare da kai amma in ka zo gida sai ka daura fuska in ya budi bakinsa sai ya fada sai fada yake yi yana zagi har iyayenka kuma yaran gida suna eh yaran gidan shi
suna tsoro da shi
har matansa suna tsoron sa gashi suna so su yi hira amma suna tsoron shi malam menene hukunci bai halatta ya haka ba wato irin wannan gaskiya galibi ba tambaya ba ce kuka ake kawowa maza mata wai malam ya dan taba su shine abin da suke so cewa ba a sakan musu fuska ga waɗanda suke yin haka wannan dai ba shi daga cikin nifam na ainihin wato sunna wajen zama da ainihin mata jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai barkwanci mai sakan musu fuska ya ainihin ba su fuska da za a tattauna da su da yara Allah ya kiyaye na'am tambayoyin jama'a gaskiya karantawar ne matsala wannan dai na ga kamar yana cewa ina baka shawara ka ziyarci wasu daga cikin malaman mu ka ba su shawara game da sharrin da ya kamata a yi kamar su to wallahu alam ban dai gama fahimtar tambayar ba ko shawarar ba sai dai malam ku taya ni a dan yi hakuri kaɗan da yin sha'anar a yi wannan mun yi wani
kuma yi ne shi ne idan na ke tarafiya yin karanta abin da ya sauka ta alƙur'ani
wai yana cewa akwai laifin ya je ta aziya ya karanta abin da ya sauka ta alƙur'ani a ba shi daga cikin shari'a ta ainihin sunna in ka je ma'anar ta aziya shi ne haƙurtawa ka yi addu'a ka ba su kalmomin da za su yi haƙuri game da ainihin rashin mamacinsu da suka yi wannan yace wai yaya kalmar ubangiji a musulunce don Allah yana cewa bai haifa ba kuma ba a haifa mishi ba to da yake ni din bahaushe ne zan iya cewa bahaushe ne wato asali rashin hausa ne yasa wasu suke ganin wai kalmar ubangiji ba daidai ba ce rashin hausa ne wasu suna ganin an ce ubangiji wai an ce Allah yana da rake na a'a wannan irin kalmar ni da yake na karanta Hausa sai in ce maka ana kiranta kalma mai harshen damo, da Turanci kuma ana ce mata homophones, da Larabci kuma ana cewa jinar. Ita ce kalma ce guda ɗaya za ta zo amma a wuri wanda zai iya bada ma'anoni daban-daban. Bari in yi misali a Qur'ani. Allah yake inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadhahu akhadan wabila fa'akhadnahu akhadan wabila. Allah yake mun aiko muku da manzo rasulan shahidan alaykum, yana mai sheda akan ku shi wannan manzo, kama arsalna ila fir'auna rasula, kamar yadda muka aika da fir'auna manzo. Yanzu kaga kalmar rasulu da tazo ta farko tana nufin ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalma ta biyu ta rasulu da tazo tana nufin ar-rasul Musa, sai ce fa'asa fir'aunur rasula, sai shi fir'auna ya saba wa nashi manzon shine Musa. Yanzu kaga kalmar rasulu rasulu tazo su uku a cikin ayar, amma rasulu na farko Muhammad, rasulu na biyu Musa alaihi wassalatu wassalam. Ashe kaga kalma ɗaya takan ɗauki ma'anoni guda biyu. To akwai kuma kalma ɗaya a Qur'ani da take ɗaukar ma'ana ɗaya da kuma akasinta. Misali, karanta suratu Maryam inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa dangane da annabi Zakariya ya ce wamra'ati aqira qad balagtu min al-kibari Itiya. Yanzu kalmar itiya, masu karatun nan su dan yi hakuri da Allah, itiya ma'anar kalmar itiya tukub siffa ce, adjective. Wa kad balagtu min al-kibari itiya, a wajen girma na tsufa tukub. To kalmar tukub ita ce ma'anar itiya anan. Sai ka sake tafiya can cikin wannan sura ta Maryam, sai ka sake ganin Allah sake maimaita kalmar itiya da wata ma'anar akasin haka, summa lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya. Sannan daga cikin kungiyoyin kafirai da aka gurfanar da su suka kewaye jahannama, Allah yake za mu rinka fusgo wanda yafi kowa tsaurin kai, anan kuma tsaurin kai, a can kuma fa tsufa tukub. Ashe kaga kalma ɗaya takan iya ɗaukar ma'ana da akasinta. To in baka jin Larabci sai ka ɗauka duk inda kaga kalmar ma'anarta ɗaya, to a wani wuri sai ta buga kanka. A Hausa muna da ƙwarya. In muka ce ƙwarya a Hausa abinda muke nufi shine ƙwaya ɗari, goro ƙwarya ɗaya, azara ƙwarya ɗaya, ma'ana azara guda ɗari, ƙwarya a nan ɗari. Sannan ɗauko min ƙwarya daga kitchen shine wannan katon masaki da mata ke amfani da shi a kitchen, shine ƙwarya. Kaga kalmar yadda ta zo a can ba haka ta zo a nan ba. To idan ka ɗauki irin wannan ka dawo cikin Hausa, ita ce kalmar uba. Kalmar uba a Hausa tana zama uba, uba da ya haifa, biological father, a ce wana uban wana ne. To sannan kuma tana zama babba, babba. Shi yasa sai ka ji an ce uban tafiya. Uban tafiya shi ya haifi tafiyar? Ma'ana babban tafiyar shi ne babba a tafiyar. To Hausawa asali maguzawa kenan. Idan suka ce uban giji, abinda suke nufi babban giji, ba mahaifin giji ba, me giji? Giji shi ne gunkin da suke bautawa, wanda shi ma a cewarsu Allah ne. Shi ne giji, abin bauta, ilahu. To na sama wanda ya halitta sun yadda ya fi waɗannan, sai su ce uban giji, wai babban giji. Don haka uba ba ma'anar shi mahaifi ba a nan, ma'anar uba babba shi ne da Hausa. Don haka kalmar ce ta rikiɗe wasu waɗanda ba Hausa ba, sai suke cewa ai cewa da ake uban giji, to wannan ya nuna kenan mu ma Hausawa mun nuna cewa Allah yana da ɗa kenan. Wannan matsala ta fara zuwa mana a 1984 a Usasa da muka je muƙabala da kiristoci maguzawa. Wani Reverend Father da yake ɗan Juma sunan shi, Bahaushe ne ba maguje, ya tashi ya ce ai kuma kun yarda Allah yana da ɗa, don kuma kuna cewa ubangiji. Shi ne muka ce mishi ƙarya kake, domin kalmar uba a nan ma'anarta babba. Shi ne muka tashi muka yi mishi irabin kalmar, sai ya zauna da ya zauna ya share gumi ya share gumi sai mike yace kai ƙarya kuce ba zan je musulunta ba muka ce oho dai amma dai mun baka hujja dan haka kalmar nan abin da yasa jama'a wani ya rubuta littafi daga garin Huntuwa wani ya rubuta a Kaduna akan kalmar ubangiji wai bai halatta a ce ubangiji ba to jama'a a cikin fassara akwai ka'ida wato ilimi dangane da fassara ko tafsiri da ake cewa translation technique ka'idojin fassara shine in ka tashi fassara ba kana fassara kalma da kalma bane so da dama kana fassara al'ada ne daga al'ada misali idan ka karanta bature yace never in ka zo da Hausa ne zaka ce aha idan da Kano ne sai ka ce pow 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 to ita ce never pow 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 to har abada ba zai ba kenan ko kuma inda zazzaganci ne ko katsananci sai ka ce sam ita ce never wato zaka rinka duban yaya a al'adar kaza in sun ce kaza me sake nufi sai ka rinka fassara al'adunsu da al'adu sai su rinka fahimtar juna in ba haka ba yanzu a kasar Hausa idan ka wuce gaban manya da takalmi ran da kaje neman aure sai a ce bai da kunya takamu yake da takalmi to in aka ce takamu yake da takalmi waɗanda ba su jin Hausa ba su gane wannan ma'ana ba za su dauka yana sa takalmi yana tattaka su ne amma in ba Hausa yace wannan ya taka ni nan ya wuce ya taka ni wai ya wuce bai cire takalmi ba to yanzu in ka tashi fassara wannan sai ka dubi wata kalma ce bature ko balarabe zai faɗa wanda za ta zauna ita ce abin da Dr. Abubakar Imam yayi kun ga duk magana jari din nan da ruwan bagaja ba labari ne zauna ya kirkira ba labarai ne na adabin larabci in ya karanta su sai kokarin ya fassara al'adun zuwa ga al'adun Hausa in ba Hausa ya karanta sai ji kamar a kasar shi aka yi abin nan ku an fassaro wasu al'adu ne zuwa ga nashi al'adar dan haka jama'a kalmar ubangiji karbabbiyar kalma ce za a iya fassara kalmar rabbu da ita za a iya fassara kalmar ilahu da ita saboda kaji asalin masdarinta amma ina baka shawara je kaka samu malaman Hausa waɗanda professors ne a cikin harshen Hausa su ƙara maka li'irabi a cikin kalmar samu professor Uba Adamu daga jami'ar Bayero a Kano ko kuma kaje ka samu professor Aliyu daga jami'ar Danfodiyo dake Sokoto su ƙara maka bayani akan wannan jama'a aikin kamar yadda nake cewa ba karamin abu bane idan ba haka ba don wannan kalmar ta kawo confusion fa a Kaduna da Huntuwa din nan har kafirta juna aka rinka yi in wani yaje ya ce ubangiji sai a ce ya kafirta ya ce Allah yana da da amma kalmar uba anan abinda take nufi babba to yanzu al'ada ce kawai ta Hausawa in suka ce haka me suke nufi da ubangiji shine Allah ma'anar ta kenan kawai abinda suke nufi kenan ba wai Allah da ya haihu gidi ba a'a suna nufin babba Allah da ya fi kowa al'ala dan haka in ka fassara rabbukumul a'la saboda haka ya kamata kamar yadda nake cewa jama'a matsalar tana buƙatar a daure a je a yi karatu abin ba zafin kai bane fa Allah ya taimaka na'am fa ana cewa lokaci yayi ko na'am to shikenan ko ko da sauran tambayar ne to lokaci yayi to jama'a kamar yadda nake insha Allah ta'ala muna fatar a gaya wa mata gobe za mu yi majalisi da su majalisin kuma da za mu yi da su kamar yadda na faɗi ƙarfe 10 ne na safe a masallaci indimi insha Allah sai dai ina fatan don Allah a yi wani tsari saboda zuwa da yara a sanya ba a killace yara saboda kansu ta najasa da makamantansu a masallatai da kuma kayaniya don a samu cikakkiyar natsuwa insha Allah da wannan muke cewa jazakumullahu khairan fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.